Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin abar ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Batun Afghanistan da batun daukar mataki akan sauyin yanayi da annobar COVID-19 su ne za su dauke hankali a babban taron Majalisar Dinkin Duniya da zai tattaro shugabannin kasashen duniya da dama zuwa birnin New York bayan sama da shekara guda ba su kai jiki a taron ba. Annobar coronavirus ta hana haduwar diplomasiya ta gaba da gaba a Majalisar Dinkin Duniya. Kada a watan Satumban bara, wannan annobar ta hana halartar taron da ke tattaro kusan shugabannin kasa da firaministoci 200 da manyan tawagoginsu, inda aka gudanar da taron na bara ta yanar gizo. Yin rigakafin cutar ya sa an samu kwarin gwiwar cewar akwai kariya da za a iya takaita halartar mutane zuwa taron. Ko da yake bazuwar nau'in cutar ta Delta ya sa wasu da dama sun jinkirta yanke shawarar halartar taron har sai da ana gab da fara taro. Shugabannin na da zaɓi na zama a gida kana su turo da sakonninsu ta bidiyo, wanda kusan 50 a cikinsu ke niyyar yin hakan. Galibi irin waɗannan shugabannin sun fito ne daga ƙasashe da ba su da ƙarfin tattalin arziki, da hakan ya hana musu samun rigakafin, lamarin da ke tabbatar da batun rashin daidaito wurin raba rigakafi a duniya. Masana sun yi kashedi cewa idan majalisar dokoki bata kada ƙuri'a akan rancen da ya kamata bitar malin Amurka ta karbo akan bashin ta na yanzu da ya kai dala triliyan 28 da biliyan 500, Amurka za ta gaza cimma bukatunta na kuɗi a cikin makonni masu zuwa. Masana kalilan suna ganin hakan ka iya faruwa, amma idan hakan ya tabbata zai haifar da kalubalolin tattalin arziki ba ma a cikin Amurka kadai ba. A wata wasiƙa ga 'yan majalisa a makon da ya gabata, sakatariyar bitar malin Amurka Janet Yellen ta yi kashedi akan matsalar da za ta faru idan Amurka ta gaza cimma bukatunta na kuɗi ko da kuwa na ɗan lokaci ne. Yayin da ake hasashen wannan matsalar, Democrat da Republican a Washington suna cece kuce akan wanda zai yanke hukuncin ƙara adadin rance da ya kamata Amurka ta karɓo, wani mataki da ka iya tauye farin jinin jam'iyyar da za ta yi hakan. Suko 'yan Republican a jagorancin shugaban marasa rinjaye a majalisa Mitch McConnell sun lashe takobi cewa babu mutum ko ɗaya a cikinsu da zai kada ƙuri'an kare karɓorance. A nasu ɓangare, 'yan Democrat sun ce yawancin kashe kuɗi da ya sanadiyar ƙaruwan bashi sakamako ne na wasu shirye-shirye da majalisa mai rinjayen Republican ta yi kanin shugaban ƙasa ɗan Republican Donald Trump ya sanya wa hannu. A don haka suna kira ga kowa ya kada ƙuri'an kare karɓorancen. A jiya Juma'a, shugaban ƙasar Somaliya Muhammad Abdullahi Muhammad ya zargi makwabciya Djibouti da tsare mai bashi shawara akan tsaro ba bisa ka'ida ba, wata sukar da ake gani tana da alaka da rashin jituwa tsakanin shugaban ƙasar da firaministansa. Hukumomin Djibouti sun tsare mai ba da shawara akan tsaro Fahad Yassin ne domin hana shi komawa birnin Mogadishu ta jirgin sama, inji daraktan sadarwa a fadar shugaban ƙasa Abdulrashid Hashi ba tare da wani ƙarin bayani ba. Irin wannan aikin baya taimakawa karfafuwar dangantaka tsakanin gwamnatocinmu, Hashi yana faɗa a wata sanarwa. Ministan harkokin wajen Djibouti ba tare da ambatar sunan wani ba ya musanta cewa ƙasarsa tana shishigi a harkokin Somaliya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kokarin sake karfafa rawar gani da Amurka take takawa wurin amsa 'yan gudun hijira a duniya, gwamnatin shugaba Joe Biden a wannan mako ta sanar da wani shiri na bada tallafi da kuma saka sashen masu zaman kansu su taimaka wa 'yan gudun hijira da suka shigo kasar a wannan lokaci. Da farko, wannan shirin zai maida hankali ne kacokan akan sababbin shigowa daga Afghanistan, amma kuma zai zama tsarin taimakawa 'yan gudun hijira a nan gaba, yayin da Washington ke gab da cike adadin da tsohuwar gwamnatin Trump ta yanke na karɓar 'yan gudun hijiran. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kulla alaka da sama da kungiyoyi masu zaman kansu 250 da suka haɗa kai su taimakawa iyalai daga Afghanistan a sake tsugunar da su a Amurka a ƙarƙashin shirin nan na Welcome US. Wannan wani dandali ne na bada taimako da ma'aikatan sa kai da kuma yadda Amurkawa masu zaman kansu ke taimakawa rayuwar iyalai da aka fidda su daga Afghanistan. Tsofaffin shugabannin ƙasa da suka hada da Barack Obama da George W. Bush da kuma Bill Clinton da ma wasu fitattun mutane sun bada nasu taimakon ga wannan shiri.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Tun zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfida daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da za ya suncewa gidana da za ka dauki zance na da kai gyara kafin a gincire kwana
ubangidana
da za ka dauki zance na wallahi Allah da ka haye hasashe ban da bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya Digar sakawa ta zarce ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa bangidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana bangidana da za ka dauki zance na wallahi Allah da ka haye hasashe na gida dubu na gina ta na dun wajen kwana ciki da falo dubai daban-daban dana dan tanadi na talauci da ke sumun rana sannan in kauce wa idan duna da ke bina ban da sawaye na ga masu bi kona an dauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan kona wai gidana da za ka duba zance na wallahi Allah na ka cika muradi na ciki da bashi turewa muna hakaya na mai rijiya da baburwa muna nutsewa kasa zuciya tana kwawa muna ta bautar gangar jikin mu bakiwa muna biye al'aura muna biya cewa giya ta raita sanya muka rodewa na tunani da sani da ke a kwakwalwa gidana da kin fahimci zance na wallahi Allah da an rufe tunani na
jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya
Lafiya kalau alkhairi ya gurin ku.
Lafiya lau to sannu fa ina maka gaisuwa bangajiya da dauko rahotanni kai tsaye da dai sauran suna tunawa da cika shekaru 20 da harin ta'addanci da aka kai Amurka.
Haka nan ne na 9/11.
Lalle an ci aiki an kuma ga jama'a.
Sannan kuma ga wannan na gaban mu yanzu taron Majalisar Dinkin Duniya.
Yawwa, to Allah ya ci gaba da yi mana jagora. Allah ya sa a gama lafiya.
Amin summa amina.
To kamar yadda muka saba zamu bude wannan babi da mika gaishe mu dai muna ta samun karuwa baba. Mun babban da ya shige mun dan ja kafa ne sabili da mu hada mai gaisuwa ko?
Haka.
Yawwa, to ita abokiyar aikinmu Maryam Alabi ta haihu, mun samu mai gida da kishiya.
Haka dai.
Ita Maryam Alabi da ta haihu har ma
an yi suna kishiya.
Yawwa, kishiya Rakiya. Sai kuma a cikin wannan makon ita kuma abokiyar aikinmu Hanifa Kabir Isa Jikamshi ita kuma ta haihu.
Ta kawo.
Muka samu mai gida.
Haka dai ne.
To Allah ya raya mana
amin
jirai.
Amin ya daya ba.
Allah ya daya ba.
Amin.
To babu bari kuma mu mika gaisuwar fatan alheri da fatan lafiya ga babban mai mana sharhi a yau da kullum, wato Professor Bubena Maiwa.
Lallai kan.
To muna mika gaisuwa ga Professor Kwada Bi, ba mu ji dure shi ba ko?
Haka ne, kuma lokacin da ya kamata a ce da mun ji dure sa ke da wannan biyun mulki da aka yi a kasar Gini.
To muna mika gaisuwa ga Professor Bibena Baiwa.
Ya Ubangiji Sarkin Baiwa. Ya Ubangiji Sarkin Baiwa, roƙon da ni nake kullun sahi ka ba mu lahiya Sarki Allah. Amin. Amin tuma amin ya Allah. Amin amin tuma amin ya Allah.
Bari kuma mu mika gaisuwar taya murna ga waɗanda muka yi makaranta tare da su a makarantar Tauhidi ta Ekuwa a Jos, wato Reverend
Tsohuwar magana ki.
Yawwa, Reverend Isa Bello. Haka Reverend Isa ni ma limami ya ce fa baba.
Masha Allahu.
Akwai wani abu a sunan shi limami ya? Ka taba ji? Waɗanda muka yi makaranta a seminary da su Reverend da Mrs. Isa Bello da kuma Reverend da Mrs. Benjamin Gaila. Ka san baba, mun dan sha ruwa ba laifi.
Kwarai kuwa, ai al'amfana.
Masha Allah.
Al'amfana.
Yawwa, to su sun kai ritaya, sun yi ritaya, za a yi ado in ritaya nasu gobe Lahadi kenan da karfe 9 na safe za a yi ado'in ne a majami'ar Ekuwa Good News da take GRA a Gombe, dukkan su 'yan jihar Gombe ne. To muna jinjina muku, Allah kuma sa a kammala sauran kwanaki a rayuwa lafiya.
Haka ne, wato Allah ƙara albarka. Kin san albarka ke kawo mutum ya dade ana rayuwa da
shi. Haka.
Da shi.
Mu kuma ma baba, mu ma Allah ba mu dan shin su. Allah ba mu dan shin su ko?
Amin sosai kuwa.
Yawwa, Allah ba mu dan shin su.
Sosai kuwa.
Me za mu ce wa Allah mu? Me za mu ce wa Allah mu? Mu ce masa
bari ni kuma mika wannan gaisuwar taya murna ce Ahmadu manaja ya turo mana daga unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin Najeriya. Yace zuwa ga fili a bari huce murya Amurka, ku mika min sakon gaisuwa ta taya murna na haihuwa da aka yi na ɗaya daga cikin shugabannin matasan Najeriya, wato Honorable Buhari Sallau kenan, hajimin shugaban kasa Muhammadu Buhari a bangaren gidajen rediyo da na talabijin, wanda yake fadin shugaban kasa ta Aso Rock a birnin tarayya Abuja. Matarsa ta haifi masa yarinya mace da aka mata suna Aisha Buhari Sallau.
To muna ji da kishiyoyi. To Allah ya raya Aisha.
Da sunan kace ko ta ina.
Haka.
Fati da fatan Allah raya jaririya Aisha da imani.
To amin suma amin. To bari kuma mu mika gaisuwar abare huce da fata alheri da taya murna ga cika shekara ga Hajiya Aya wato Talatu Levi mama Hadiza kenan a Abuja tare da mai gidanta Levi Hassan da yaran su Hadiza Maryam Yusuf da Haruna da fatan suna cikin koshin lafiya. Muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Mr. Samuel Sambogin baban Salim da matashi Flora mamar Big Daddy Abauchi domin cika shekaru 30 tir ana zaman tare. To Allah ya kara cin gaba kuma muna bika gaisuwar abare huce zuwa ga Hajiya Rabi Dalladi wato Mama Sadiq kenan Abauchi da fatar duk an tashi lafiya.
Amin sama amin. To wannan gaisuwar tayar murna ce zuwa ga Aliko Auta kafin tayalwa gindin Akwati Barikin Ladi jihar Plateau Nigeria. Muna mika maka gaisuwar ranar haihuwarka wacce ta yi daidai da wannan ranar 18 ga watan wato Satumba kenan shekarar 2021 kana cika shekaru 36 a yau kenan. To Allah ya raya kai maka ya ƙara albarka.
To yau ana ta birthday ko ina to Allah ya ƙara nisan kwana. To bari mu mika gaisuwar fata alheri ta abare huce zuwa ga Useni Alhaji Umar Forever Gashiwa sai kuma Aminu Piyol baban Yusura Maradin Niger. Gaisuwa zuwa ga Yusura da Fahad da Abdul Kadir mai taya Maradi sai kuma Lawali dan Tenwa Maradi. Sai gaisuwa a bare huce zuwa ga masu sauraron muryar America kullum wato Alhaji Lawali Yarima Maradi. Gaisuwa a bare huce zuwa ga Zakariya mai taya Maradi da Salisu mai taya Maradi da kuma Salisu Chacha mai taya Maradi sai Sarkin Hassan mai taya Maradi. To wannan mai tayan na goma ni ban san mai tayan na ko sana'a ta sai da taya suke ko kuma gari ne ni
ko tayar mota ce.
To ya kowa mai taya kawai
mai taya haka ne ko kuma akwati mai taya ne.
Ai shine nace to ko wani gari ne mai taya ka kuma ce a gaida Umaru mai taki Katare ko Katare ne Allah ya sa na faɗa daidai da Attahiru.
Amin suma amin
mai gari Kadata to Allah sa haka ne sule mamu da barba inda ba haka bane to sai a ban ahuwa. Amma wannan mai taya ina neman bayani mai taya masu sana'a taya masu sai da taya ne ko kuma wani gari ne mai taya a Maradi
in kuma tayar mota ne sai a zo gurin mu ɗan adawo lafiya
baba yana neman bayani to baba.
Sai kuma gaisuwar sada zumunci ta abare huce daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Ta ce salam VOA Hausa da Allah ku bani ko kuma ku isar min da dubun gaisuwa ta zuwa ga Fatima Aliko Auta kafinta da mijinta Usaini Dangote Karasuwa da Jamila da Fatima Ado Salati Goma ga Annabi da Aunty Grace. Gaisuwa ta zo miki
ta samu shiga
yawwa da Alhaji Mele Yusufari da baba gana Alhaji Nuciya Wacakal da Zainab Buhari Yahaya Unguru da Fatima da Zainab da Aisha Ibrahim wada duk daga Barikin Ladi a jihar Filato da kuma Sadiya Yar Fulani da yata Aisha Umaira Usaini Dangote da fatan kowa na lafiya. To kinga niko labba da bata samu shiga
ba. To ni bari gaishe ka a madadin da Latu Manjos Gobin Samar Zaria jihar Kaduna Najeriya. To bari ya fara mika gaisuwa ga baba ya ko makeri da kuma goma a kasar Ghana. Gaisuwar a bare huce daga shi Banjos din zuwa ga Alhaji Ma'azu Gyaza Director kamfanin Farmers Escort Samaru Zaria da Alhaji Badaru mai gwanjo kasuwar Jimeta sai Honorable Engineer Muhammad Usman shugaban karamar hukumar Sabon Gari jihar Kaduna. Gaisuwa a bare huce zuwa ga Haruna mai shayi kasuwar Azare da Murtala Faruk Sanyina. To Murtala kai ma lambar ka ta fito. Gaisuwar abar ya huce zuwa ga Alhaji Hamisu dan iyan Gobir da Honorable Sa'idu Ibrahim Naino Gobir dan majalisar jihar Sokoto mai wakiltar Sokoto ta gabas sai kuma Ya'u Wise ce dai Allah ya sa haka yake. Ya'u Wise mai gyaran waya hayin dogo samar Zaria da fatar an tashi lafiya to na goma kamar yadda muke faɗa kullun. Ko mai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili
da haka.
Za mu ja baki
na. Iya gurgudo ka bari.
Haka.
Lafiya Ubangiji na kai nake. Lafiya Ubangiji na kai nake wani. Lafiya Ubangiji na kai nake wani. Ya Rabbana ilahi ya gare ka zance roko. Take biyan bukatu yin marna so da hoko ya rabbi kara kara man dan iki da sako bibiya wa mai nisa har ta riski babo o mai naso a wakar nan ce wafa da dauko o mai nasarafa Allah ce dali ni ko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dudi karka shafa roko na zuljada da azbi ba nisan sa ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musdafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirri lafiya ubangiji ba kai nake wa bege tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin banu adam mai zuba a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne kurama a fashe shi ya saukara yayye duniya a gushe bangwari tsara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai ne dai sai da kai ne yantu kai na bawo komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gizan sa kai ne bai gamu da saki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki raba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bi shi ya kare kai ko ba iyaka an sai da salsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege ne kwaton kwacin irinka dukan fadin da ba kai ba to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai fadinka kai ne ilahu yayi rakiyaran da zaka sauka kai ne ilahu yayi zagi lokacin ta baka dan kai ilahu yayi jifa dan kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi du wajen da zaka kai ne ilahu ya rantsi ba shi irinka kai ne dayan sa kwallon kwallo wanda bai da tamka gafara in yo zariya in fada da burga waye cikin halitta kan baya gyara riga dukan fadin da ba shi ba in ka ji shi roga ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyale ka ba wuya mazaga sansanin sa bai ne mai zuwa da zuga
to yau baba na ganka da wani kunshin alheri
yayi wayo
yau da ganka da kunshin alheri kai kake da labari kai
yau cikin mu zai fashe labari na labarin shadariya
bismillah baba
wato alheri wani labari ne muka samu daga Aishatu Musa Wada tare da ƴar uwanta Fatima Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada
na haɗin gwiwa
a cikin Ladi jihar Filato. Wannan labarin haɗin gwiwa kenan. To labari ne tsakanin budurwa da saurayinta.
To
budurwa wato suna hira ne da wato suka yi hira da saurayinta. ya ce Ladidi an tashi lafiya budurwar ta yi shuru ta yi biris kamar bata ji shi ba. Saurayi ya ce Ladidi an kusa daura mana aure amma har yanzu baki wato baki daina min wulakanci ba. Budurwar ta sake yin biris da shi sai saurayi ya ce mata dama ba wani abu bane ni kawai dai na kawo miki wata yar tambaya ce kawai nake nazo miki ita ko ki iya tuki domin gaskiya ina so matar da ta kware a tuki.
To ba
nan da dan da ta kada baki sai ta ce ta nimu kenan shi yasa nake mutkar son ka.
To ba
dan take sai saurayin ya ce ya irin wani haɗiyar zuciyar nan sai budurwar ta ce to wace irin mota ce zaka sayo min sai saurayin ya ce mota mota kuma sai budurwar ta ce eh mana ba yanzu kake tambaya na ko na iya tuki ba sai saurayin ya ce ni ma tukin tuwo nake nufi ba domin ni domin wani masoyi na wato ya bani kyautar buhun masara
lalaka
ayyida tukin nan da kika ji tukin tuwo ne ba tukin mota ba to ya za a kwashe da wannan
sai ta sake koma da gum sai ta sake koma da gum da ke magana sai ko ta ci ta tuka mota
haka
a kitchen ku gode
eh
a diza da
kawai yake
daga ba da yan wanda daga ba da hannu sabili da aka tilas bijaburki na yanzu ba da din
baba ya ku makeri
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.